Assalamu alaikum masu saurare. Shirin yau da gobe, shirin matasa ne ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mata Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashinhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Bahari Auna
tare da ni Hadiza Kyari.
A duk ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 17 ga watan Nuwamba na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan dokar zubar da ciki a kasar Kamaru.
Masaurare, muna tafe da ƙarin bayani.
A cikin shirin namu na yau, wakilin sashen Hausa Muhammad Laden ya zanta da wasu masu ruwa da tsaki akan wannan batu.
Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
A cewar wasu ƙwararrun likitocin masu lura da mata masu ciki, kashi 30 cikin 100 na mata suna mutuwa a kowace shekara sakamakon zubar da ciki ba tare da samun kulawa ba. Dalilin haka ne yasa wasu likitoci suka yi kira da halatta zubar da ciki a Kamaru. Wakilinmu Muhammad Laden a kasar Kamaru ya zanta da wasu masu ruwa da tsaki a kan wannan batun. Ga dai da tattaunawa ya kasance.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a wannan shiri mai albarka na yau da gobe, inda za mu tattauna a yau kan halarcin zubar da ciki ko kuwa illansa. Duba da cewa wannan shirin mun yi shi ne musamman domin a nan kasar Kamaru, wasu daga cikin likitoci sun nemi a halatta zubar da ciki, inda suka je suka duba minista mai kula da harkar lafiya. Mu kuwa za mu tattauna ne a bangare ɗaya da ƙwararren likitan nan Dr. Adamu Kasum, sa'annan daga baya za mu tattauna da matasa wanda su waɗannan abubuwan suka shafa mafi yawancin lokaci. Dr. Adamu Kasum, assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da kai. A yau mun taho da wannan maudu'i na zubar da ciki. Ko menene ra'ayinka kan wannan abu a matsayinka da likita?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bashar, na muna wannan tambayan da kai mini kafin in so mu faɗan me na ra'ayin. Na fi so in ce muku duk likitocin da suka ɗauki wannan matakai suka haura gurin minista su tambayi wannan wannan maganar zubar da ciki. Zan iya ce musu ba zai yiwu a Kamaru ba. Ba zai yiwu ba don me? Wato ba zai yiwu ba don zubar da ciki ba abu bane za a tashi kurun a ce za a fitar da takarda a zubar da ciki ko wanne kowa ki so zubar da ciki ya zubar. Zai kunshi da yawan matsala. Matsalan fari religious, wato religious backing nanan da akwai iri-irin mutane da Christian da Musulmai da Protestant da suke da nasu ra'ayi da ba zai wuce da sauki da za su yadda su tashi kurun sai a dinga zubar da ciki ba. Na biyu, medical, waɗanda za su dinga zubar da ciki a wani condition za su zubar da cikin ne. Na uku, su wanda suka ɗauki cikin ne, da suka ɗauki cikin ne sun ɗauki ciki don su aihu ne ko sun ɗauki ciki don ba su san za su ɗauki ciki ba ne suke so su ce dole a san me yasa ma tukunna mutane suke zubar da ciki. Kar a tafi ana gyara ana warkar da ba a yi rigakafi a rufe abin da yake kawo wannan maganan ba. Me yasa ake zubar da ciki a fara shi nan me yasa tukunna? Sannan a shiga cewa wani irin hikima ne taya ma ake cire ciki tukunna ba kowa bane zai cire ciki saboda haka gwamnatin Kamaru ba zai iya tashi ya bada wannan inci yace in kana da ciki ka cire ba ba zai yiwu ba da akwai condition da zai iya faruwa a fitar da ciki wa'annan condition din ana kira medical indication ne wa'annan yanzu a ce an yi ultrasound an duba ciki an ga cewa wannan cikin din ya fito da dan da zai fito ya wahala ne da kila ko bashi da kai ko bashi da kwakwalwa a cikin kanshi ko kuma bashi da kafafuwa wa'annan an isa a ce medically a cire saboda kar a daura mu wannan iyayen ne da wannan nauyi da dan da ba zai rayu ba na biyu da akwai wa'ansu irin condition da a ce wannan abu ne ma da ba za a yi magana da yawa ba uba yayi maka ciki ko waye makanwa ciki genetically wato ba zai yiwu a bar wa'annan cikin ba an isa ai discussing wato zai zama na cewa abu ne da ba za a iya generalizing ba zai zama na case by case wato kowa da nashi situation din saboda haka nawa ra'ayin in kuka tambaye nawa ra'ayin kamar likita shin ce muku ba sa a bada wannan takardar ba zai yiwu ba
a cewar wasu kwararrun likitocin in mata masu ciki kashi 30 cikin 100 suna mutuwa a kowace shekara a kasar Kamaru sakamakon zubar da ciki da ba tare da kulawa ba Dr. Adamu Kasim ko me yake janyo hakan nan
bashar tambayan ka na biyu ya fito da ansan da nake son gaya maka wato menene yake saka wayannan mutuwan din don suna tafiya su fidda ciki a gurin da bai cancanta ba ba kwararrun likitoci bane suke fitar musu da ciki kai masu fitar da cikin ma har da akwai su boka da suke fitar da ciki da akwai wanda su ba likita bane ma suna aiki a likita amma an ba su wannan suna likita suka je suka nemi hanyar da za su cire ciki wani lokaci ba san dan ya yake ba wata daya ne biyu ne uku ne hudu ne yayi kwari bai kwari ba su je daga sun tabo jini ya so fitowa yake tsayawa she mace ita wanda take cikin ta mutu saboda hemorrhage inda zamu ce jini ya kare a jikinta wani kuma abin da yake kashe su da yawa a cikin 30% daga fadan nan infection ne yake kashe su a cire cikin ba a saka antibiotics ba zazzabi ya kama su septicemia ya shiga kwari su shiga cikin jini a shiga septic shock koda ya baci hanta ya baci a kai ka reanimation ka mutu saboda haka infection ne yake kashe su da yawa sannan da hemorrhage jini shi yake kashe su dewa saboda haka ba kwararrun likita bane suke cire ciki saboda haka ba dama ma a bada wannan incin din don an bude hanya da za a dada kashe su ne
a islamanci dai mun san zubar da ciki yana daga cikin manyan laifuka da akan kimanta shi ma da kisan kai to a hukumance kuma a nan kasar Kamaru zubar da ciki laifi ne babban laifi kuwa da shi ma dai dokan kasa na iya daure mutum da wannan Dr. Kasim me ya kamata a yi domin a rage mace-macen mata wajen zubar da cikin in ko kuma wajen ma haihuwa gabaki daya
na daya wanda ya raka wanda ta je ta cire cikin ma shi kanshi dole a tsare shi wanda ya cire cikin shi kanshi dole a tsare shi ita wanda ta cire cikin ita ma dole a tsare ta don ba islama ba kadai ko christian ma ba su yadda a cire ciki ba saboda haka religious base bai yadda ma ka kisa ne wannan wato kisa ne voluntary murder ne wannan kisa ne saboda haka duk wanda ya kai wani ya cire ciki dole a kama shi shi ma dole ai judging shi wanda ta cire da wanda ya cire duk wanda ya zama na da yayi complicity da ya saka baki a cikin wannan dole a kama to abin da za a iya yi duk abin duniya shi da education wato rushing education shi yake kawo duk matsalan nan yaro education ba tafiya makaranta bane ba bude school bane daga gidan da aka haifi ta daga nan education yake somawa uba da uwa su za su gaya ma yarinya ko yaro in ya tashi ga inda ake zama ga inda ake girma ga inda za a yi aure ga inda za a aihu ga inda abin da ba za a yi ba daga nan education in ba a yi basic education ba an rinka samun ciki da za a samu ciki da ba a yi niyya ba wato cikin din ba wai sun nemi cikin ba ne ya zo haka ne to na biyu da laifin gwamnati rashin aiki da fatara yakan kawo da yawan matsala ya saka yara suna fita suna tafiya su je su nemi maza saboda samun abinci su wai saboda su ce ma da iyayen da ba su da kuɗi iyayen ma suna dafa musu baya su zo da ciki to cikin sun zo shi wanda ya cikin ma ya bace ba a ganin shi a tunanin da ake a ce to in aka haifi dan ma wa zai ba ma dan nono wa zai ba ma dan rigan saka wa zai ba ma dan kuɗin asibiti sai su nemi hanyar cirewa to inda a ce an getta gwamnati ma ya saka baki ana samu a yi training yara suna dan professional training da ba shi gwamnati ya dauke su aiki ba a koya ma mutum gyara dan welder ina welder garaji in din aiki sai ka gani yayi aure da sauri shi ma ya toshe wani hanya da yarinya da ba ta dinga fita waje ba to na uku abin da yake kawo duk wannan abin banda wannan fataran banda duk wannan su mazajen yanzu ɗan yaran yanzu shaye-shayen kwaya da rashin zama a yi karatu ya saka in banda iskanci ba abin da suke yi.
To, Dr. Kasim baka ganin cewa akwai wani cikin da yakan zo da illa da matsaloli daban-daban yadda ya zama wani lokacin dole ne a ga yadda za a yi ko a ceci ran ita jatuma ko kuwa a ceci ran da a wannan lokacin kuma me ya kamata a yi.
To, Malam Bashir wannan kai magana wannan ya fito a cikin ansan da na fara bayarwa na ce in ciki. Ya zo da rauni ko ya zo da wani abu ya zama medical indication wannan ba cire ciki bane wani ma cikin da kanshi zai fita ba wani bane zai cire wato saboda wayansu cuta a jikin matan shi cikin ya fita da kanshi lokacin dole a taimake ta a wanke wannan cikin samu kar ta samu wannan infection to in kuma cikin ya zo da wani matsala da cewa yanzu matan nan tana da ciwon zuciya dan ta je aihuwa za ta mutu ko wani abu dai dole shi an bada indication wannan kan dole ba za a dauki a kashe itace gabaki daya da zai bada fure ba dole a ceci matan to wayansu cikin da na gaya maka kaman an riga an yi su radio an duba cewa wannan dan ya riga ya baci ba inda za a yi dole a cire to amma a saka legal abortion wanda za a ce mutum ya tashi saboda ya je ya nemi ciki ba wai da son shi ba ciki dana da kyau uwa tana da karfin ta tana da lafiyanta ta je ta samu likita ta kwanta a table don a cire mata ciki wannan ne muka ce ba za a yi ba ba zai yiwu ba on the religious basis ba zai yiwu ba on the medical basis ba zai yiwu ba don the consequence dai wa
masu sauraro har ila yau dai shirinmu ne na yau da gobe ke ci gaba bayan mun tattauna da babban likita Dr. Adamu Kasim kan zubar da ciki da ake nema wasu likitoci suke nema su halatta shi a kasar Kamaru za mu waiwaya kuma wajen matasa musamman wala gurin Hadizatu Isa wacce yar jarida ce a kasar Kamaru Hadizatu Isa barkanmu da warhaka mun saurari dai Dr. Adamu Kasim inda ya nuna mana cewa zubar da ciki abu ne da ba shi da kyau yana da kuma illa da gaske kan lafiyar mutane to a matsayinki na mace kuma matashiya menene ra'ayinki kan wannan abu
assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh malam bashir lada ne maka fatan alkhairi kuma godiya game da wannan tambayar da kai mini mai matukar muhimmanci na zub da ciki a gaskiya kamar yadda ka tambayi ra'ayina game da zub da ciki ni ma bana goyon bayan matan da suke aikata wannan zub da cikin din kamar yadda kake faɗa babban likita Dr. Kasim kun tuntube shi ya faɗi ra'ayin shi kan cewa a gaskiya zub da ciki yana da illoli matuƙa domin muna gani sosai a gurin yara mata domin bayan su zub da ciki yana kai su ga mutuwa wannan yana ɗaya daga cikin manyan illolin kenan yana kai su ga halaka domin cewa zaka gani akan hanya kuma in ce akan cituna suke tafiya sayan kwayoyin waɗannan magunguna waɗanda suke haɗiya kuma bai dace da wato ciwon da suke yi ba she su haɗi wannan maganin kawai ya ishe su kai su ga mutuwa ko kuma za su je su samu wani likita da bai kware a wannan fannin ba bayan ya musu aiki she ka ga cewa ya kai su ga halaka kuma bayan ga haka ma wani zaka ga cewa ko bace mutu ba yana bar mata wato cuta a jikinta wani zaka ga cewa ya lalata mata mahaifa
Allah, har yanzu dai ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu kuma za mu koma don jin ci gaban tattaunawar.
To sai kuma Fatima Hassan ita ma jarida ce. Fatima Hassan, a matsayin ki na mace, me kike fahimta, me take fahimta kan waɗannan likitoci da suke nema a halatta zubar da ciki a ƙasar Kamaru?
To Malam Bashir, gaskiya ni dai daga cikin abin da nake ganin waɗannan likitocin suka buƙaci a halasta zubar da ciki a ƙasar Kamaru shine kamar yadda suka yi bayani, sun ce a kowace shekara ana iya samun kashi 30 cikin 100 na mata waɗanda suke rasa rayukansu sakamakon zubar da ciki da suke yi ba bisa ka'ida ba, wanda da a ce an halasta zubar da cikin ɗin, wanda idan sun iso asibitin dai za a yi musu aiki, wato bisa amincewa, wanda dai sai ai musu aiki wanda ba wani abu bane wanda aka yi shi na baya-baya, to ana sun tabbata cewa za a iya wato samu raguwa dangane da mutuwa ko in ce mace-macen da mata suke yi a wannan bangaren din.
Na Malama Fatima Hassan, wato kadan na fahimce ki da kyau, kina nufin dai da a ce an halatta zubar da ciki da ba za a samu mace-macen mata wurin aikata wannan ba kenan?
Idan aka ce an halasta, aka ce idan gwamnati ta san da cewa ana aikatawa, to kaga ai ba za a samu mata musamman waɗanda suke tafiya zubar da cikin ɗin a ɓoye ba, wanda wasu lokutan zaka ga waɗanda likitocin ma da suke zubar musu da cikin ɗin ba ƙwararru ba ne, a haka dai ake tafiya, ko kuma zaka ga wata taje ta sayi wasu magunguna akan titi ta sha, wanda kuma gaskiya ba ta da tabbacin ingancin wannan maganin. To saboda dai tana so ta biya wa kanta bukata ba ta da wani zabi, wanda kuma kaga idan aka ce bautumin da ba ƙwararre bane yayi wannan aikin, to ai kaga dole za a samu matsala wanda zai iya kaiwa ga rasa ran mace.
To yawanci kan menene yake sa har mace ta nemi ta zubar da ciki, abu kuma da muka san cewa mutane na neman shi, har mutane sukan bada dubban kuɗaɗe miliyoyi domin samun haihuwa, amma kuwa a ga wasu matan in me yake sa wasu matan suke neman su ko su zub da wannan ciki?
To daga cikin dalilan da yake sa wasu lokuta idan mata sun samu ciki suke kokarin zubar da cikin, akwai kaga da farko akwai ciki da ake iya samu wanda yake shiga wajen mahaifa, wanda ake kira a Faransanci grossesse extra-utérine. Zaka ga wannan cikin shi ya kasance bai shiga inda ya kamata a ce yaron ya shiga ya zauna ba, to a wannan lokacin dole ne idan an samu irin wannan dole ne a zubar da cikin saboda a ceto rayuwar ita mahaifiyar. Sannan kuma akwai wasu lokuta zaka ga yara ne kanana, matasa ko in ce masu karancin shekaru, waɗanda an yi musu fiyaɗe ne, wato an samu ciki wanda ba a shirya masa ba. To idan aka samu irin wannan zaka ga iyaye sun shiga wani yanayi wanda dole za su buƙaci a zubar da wannan cikin ɗin.
To Ajizatu Isa, a take fahimtar menene yake sa mata har su nemi su ce suna so a zubar da ciki, me yasa ake hakan yake faruwa, menene yake kashin matsaloli ne game da yaran in a cikin ciki, wato ma'ana rashin lafiya, ko kuwa a matsala ce ta irin yadda aka je aka samu wannan cikin?
Abin da yake kai ga mata wato zub da ciki, gaskiya abubuwan suna da yawa sosai. Na farko zaka ga cewa yarinya da karancin shekarunta tana zuwa makaranta, iyayenta sun sha gwagwarmaya domin ba ta tarbiyya yadda ya dace. Tarbiyya ta addinin musulunci wanda ya nuna cewa zub da ciki haramun ne, sun ba ta tarbiyya ingantacciya, kwasam kawai da rana tsaka za ta kasance da juna biyu, kaga ba za ta amince, ba za ta so a ce iyayenta sun samu wannan mummunan labarin daga gare ta ba, sai kaga wannan tunanin zub da ciki ne zo mata a kai. Haka yake sa ta je ta zub da ciki saboda ba ta so bacin rai iyayenta. Na biyu kuma akwai shaɗin da ya kasance ruwan dare gama gari a nahiyar Afirka gabaki ɗaya. A gaskiya iyaye suna shiga mahuyacin hali game da shaɗin da ake wa ‘ya’yansu, wasu mutuwa suke yi, wasu kuma suna ɗaukan juna biyu. To wannan juna biyu ne iyayen ba su amincewa ‘ya’yansu su haifo waɗannan yaran, kasancewa za su iya haifo ‘ya’yan daba ƴaƴan da zasu kasance musu wato katutu a wuya, hakan yake sawan sanya wato iyayen tunanin zub da waɗannan cikin ƴaƴan su haifo ƴaƴan da ba san wane ne mahaifin su ba, domin daga an musu fyaɗe gudu suke, wasu kuma suna yin aikata fyaɗen ne da fuska a rufe. To ka gani ta hakan yake sanya wato matan tunanin zub da waɗannan da wannan cikin. Akwai kuma matan da mijinta baya ɗaukan ɗawainiyanta, zaka ga ciwon mace da aurenta amma ta zub da ciki, menene dalili? Miji baya ɗaukan ɗawainiyar ƴaƴa, baya kula da tarbiya, bare mai biya musu makarantu ko kuma ya ciyar da su ko kuma ya tufatar da su. Wannan matan ta cewa abin zai mata nauyi kasancewa bata da aiki ne, bata da abin da zai taimaka wajen inganta rayuwar ƴaƴanta. To sai kaga tunanin zub da ciki ya zo mata a ƙwaƙwalwar kanta, sai ta aikata haka.
Daga ƙarshe dai malama Hadizatu Isa, wace shawara kika ga zaki iya baiwa matasa musamman mata tun da abun shi so ya fi shafa?
Shawaran da zan ba wa mata a gaskiya, ya kamata a ce mace ta riƙe kanta, ta riƙe mutuncin kanta, ta san yadda za ta yi domin kada wannan al'amarin ya faru da ita, ta bi shawarwarin iyayenta. Sa'annan kuma muna kira ga gwamnati ta sa ido game da fyaɗen da ake wa ƴaƴa. Fyaɗen da ake wa ƴaƴa a gaskiya zama ruwan dare ga magare, kamar yadda zub da ciki shi ma ya kasance ruwan dare ga magare a nahiyar Afirka. Ya kamata a ce su saka ido game da haka domin magance wannan matsalar. Sai kuma iyaye maza su ma ya kamata a ce sun tsaya, sun tsayi wandaka domin ɗaukan ɗawainiyar ƴaƴansu, ba su tarbiyya kamar yadda ya dace, domin a daina samu waɗannan ire-iren abubuwa a ƙasashe. Fyaɗe da zub da ciki yana kawo koma bayan ƙasa, saboda yau idan an yi ma ƴa fyaɗe za ka ga cewa tana kunyar fitowa domin ta nemi aikin yi, tana kunyar fitowa kada mutane su kalle ta suna yi mata dariya. To kaga wannan abubuwa ma yana iya kawo koma baya a ƙasashe. Ya kamata a ce an duba wannan al'amari daga iyaye mata, daga su ƴaƴan har ga gwamnati, ya kamata a ce sun haɗa kai domin magance wannan matsalar.
To malama Fatima Hassan, kafin mu rufe wannan shiri, kowane shawara zaki ba wa masu sauraronmu a yanzu a wannan shiri namu na yau da gobe?
To ni a nawa ɓangaren gaskiya shawarar da zan iya bayarwa musamman ma ga matasa, saboda yawancin matasan waɗanda suke ɗaukan cikin, yawanci zaka ga cikin da suke ɗauka ciki ne wanda ba a shirya mishi ba, wanda kuma haka dole zaka ga an buƙaci a zubar da shi. Wani lokacin ma zaka ga yarinya tana tsaka da karatu ne, sai kuma ta tsinci kanta da juna biyu, dole kuma a nemi aje a zubar da wannan juna biyun. To gaskiya ya kamata musamman matasa dai su hankalta, su san abin da ya kamata a ce sun yi, sannan kuma su san komai yana da lokacinsa. Sannan a wani bangaren kuma zaka ga mata wasu lokutan kawai mata suna buƙatar suna zubar da ciki, wanda gaskiya ciki ne wanda ba shi da wata matsala, kuma zaka ga mace ce tana zaune da mai gidanta, amma kuma saboda bata bata buƙatar wannan cikin ko kuma bata shirya masa ba, sai kaga ta buƙaci a zubar mata da shi. To gaskiya kaga irin wannan wani abu ne wanda bai dace ba. Ya kamata a ce mata su gane cewa haihuwa dai Allah shi yake ba wa wanda yake so a duk lokacin kuma da ya ga dama.
Bayan mun saurari Dr. Adamu Kasim da kuma Fatima Hassan da Khadijatu Isa, bari mu koma wajen malaman addinai guda biyu, ma'ana Kiristanci da kuma Islama, mu ji su kuma menene wato matsayin zubar da ciki a Islamanci ko a Kiristanci. Za mu waiwaya gurin Sheikh Muhammad Awwal. Sheikh Muhammad Awwal, assalamu alaikum, madalla mun gode da ka bamu wannan lokaci, mun taho maka da wannan tambaya, menene matsayin wato zubar da ciki a Islamance, menene hukuncin wannan, ya malamai suka yi bayani akai?
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asadin nabiyina wa sharafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yawmid din, amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gaskiya malamai sun yi sabani akan maganan zub da ciki a gurin mace. Na farko malamai na farko wanda suka goyi bayan cewa za a iya zub da ciki shine cikin idan bai yi wata hudu ba, tunda Allah tabaraka wataala ya ba mu labari a cikin Qur'ani, a cikin wata hudu yake turo mala'ika ya zo ya busa ma wato jariri a cikin mahaifiyar shi, a cikin wata hudu ya busa mai rai, kuma a rubuta kaddarori abin da zai same shi a duniya da ranan mutuwan shi da arzikin shi da kuma ajalin shi.
da kuma dan wuta ne ko dan aljanna ne daga wannan ranan ake zuwa daga ya cika wata hudu. To malamai suka ce idan bai yi wata hudu ba a ciki to bai da rai. Idan mace tana ganin cewa tana shayarwa ko kuma haihuwa yana bata wahala ko kuma dan da cikin da ta dauka zai iya hallaka rayuwanta, to malamai sun goyi bayan cewa daga nan wannan lokacin za a iya cire shi saboda ita a wato a cici rayuwanta. Wannan malamai na farko kenan. Sannan malamai da suka ce bai halatta ba a zub da ciki sun kafa wato hujja da fadin Allah tabaraka wa ta'ala, wa man yaqatul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alayhi wa la'anahu wa 'adda lahum 'azaban 'azima. Malamai sun kafa hujja da wannan aya, amma gaskiya wannan ayan yana magana akan mutum baligi ko kuma wanda ya san abin da yake wanda alƙalami ya yaho kanshi, wannan shine wannan ayan yake magana akai. Amma ni kaina ina goyon bayan ciki bayan wato idan mace ciki zai iya cutar da ita za ta shiga wani hali na damuwa da kuma rayuwanta yana cikin hatsari, to wannan ya halatta a cire idan bai yi wata hudun ba.
Kawai yanzu kuma bari mu kewaya wajen Pastor Andre Christian Lafanga, limamin Kristanci a nan Kamaru. Pastor Andre Christian Lafanga, ko me za ka iya faɗa mana kan zubar da ciki, me matsayinsa a Kristanci, ya Bible ya karantar a kai?
Alors bonsoir monsieur Bashir, la Bible nous dit directement au sujet de l'avortement que beaucoup, malgré qu'il ne parle pas de manière directe.
Eto ko da yake a cikin Bible babu inda aka fito karara aka haramta wannan, ya kamata mu sani shi Ubangiji a cikin littafin mai tsarki ya nuna mana a cikin wato suran Jeremi aya na 5 inda yake cewa ya san mutum kafin ya halitto mu. Can gaba kuma Exodus aya 20-21 ya haramta mana, shi Ubangiji ya haramta mana kisan kai. Don haka zubar da ciki babu shi a cikin addinin Krista, abu ne da Ubangiji ya haramta mana. Babu yanda za a yi a ce ana kawai mutum zai zauna lokaci guda ya ce zai cire wato zai zubar da ciki domin abu kaza ko kaza. Yawanci a fahimtar mu rashin imani shi yake sa mutane su je suna irin wannan abubuwa ne. Rayuwa da mutuwa duk na Ubangiji ne, shi ya bar wa kansa sani. Saboda haka ba yanda za a yi mutum ya je wannan. An Bible dai bata karanta da wannan ba, haramun.
Comme Dieu sait toutes choses en avance et il nous prescrit de ne pas tuer dans les 10 commandements, vous le savez bien que elle est interdite de tuer.
To ma sauraro kun ji yadda maudu'in namu ya kasance a yau, inda muka tattauna da Dr. Adamu Kasum da Fatima Hassan da kuma Khadijatu Isa, shi kuma malaman addinai daban-daban Sheikh Muhammad Awwal da Reverend Pastor Andre Christian Lafanga. Godiya ta musamman gare ku gabaki daya, shi kuma wani lokacin idan mai kowa mai komai ya so.
Sauraro, annan muka kawo ƙarshen wannan shirin namu na yau. Yanzu a madadin wanda ta daidaita mana sauti kuma ta hada mana shirin bakin ɗayansa, Sa'ida Hamdun, tare da abokiyar aiki na da taya na gabatarwa Amina Buhari Auna, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudumawa a cikin wannan shirin. Ni Hadiza Kyari daga nan birnin Washington DC ke cewa huta lafiya, ma assalam. Muryar Amurka yau ta tantance.